Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol FM sai kuma Niyya muryar Arewa. Sai kuma tashar mota VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mota Alpha Radio dake Kumasi. Kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar Alhamis 11 ga watan Yuli shekarar 2019. Daula Salim ce tare da Sarfi Lahashin Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko dai ga Sarfi Lu dauke da kanin labaran.
To Daula, jiya Laraba sakataren ma'aikatar kwadago ta Amurka ya kare matakin da ya dauka sama da shekaru 10 na amincewa da wani saukakken hukunci ga hamshakin mai kudin nan wanda aka zarga da laifin safarar kananan yara don lalata. A daya bangaren kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce nan ba dadewa ba zai kara tsananin takunkumin tattalin arziki kan kasar Iran. Haka kuma za a ji cewa lokaci na kurewa makakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi kan rikicin da ke faruwa a jam'iyyarta.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa rukunin farko na maniyyata aikin hajjin bana daga Najeriya sun sauka a birnin Madina.
Haƙƙinmu shine mu kula da alhazai, ba mu je mu yi aikin hajji ba.
Za kuma ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da ministan tsaron Nijar kallamin tare kan yunkurin kasar Faransa na kwashe dakarunta daga sansanin madama da ke kan iyakar Nijar da Libya.
Ko da Faransawa sun kaɗaga sojojin musamman mai wurin suke zama wurin yanzu, muke da rumzunan sojoji daga dama ɗaruruwa da matansa da iyalinsu.
Sai kuma shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Jiya Laraba sakataren ma'aikatar kwadago ta Amurka Alexander Acosta ya kare matakin da ya dauka sama da shekaru 10 da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya, inda ya amince da wani saukakken hukuncin kotu ga hamshakin mai kudin nan Jeffrey Epstein wanda aka zarga da laifin safarar kananan yara don lalata. Da ba dan ayyukan da masu gabatar da kara a madadinsu suka yi ba, da Epstein ya sha, ma'ana da ya samu wani dan karamin hukunci a matakin jaha ta yadda zai kauce ma dauri, abinda Acosta ya faɗa manema labarai kenan. Ya ci gaba da cewa mun yi abin da muka yi ne saboda ya kamata Epstein ya je gidan yari. Acosta ya ce mun yi imani mun yi abin da ya kamata, akwai muhimmancin ganin mutum ya amince da laifinsa. Wasu 'yan majalisu ciki har da wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat biyu na buƙatar Acosta ya murabus daga bakin aikinsa kan rawar da ya taka na barin Epstein ya amsa laifin da ya a shekarar 2008 kan laifukan lalata a jihar Florida wanda ya sa shi zaman gidan yari na watanni 13, kuma yawancin lokuta yana da damar yin aiki a ofishinsa da ke kudancin Florida. Haka kuma an buƙace shi da ya rijista da sunansa a matsayin mai laifin lalata tare da biyan ƙananan yaran da ya lalata da su wasu kuɗaɗe. Jiya Laraba shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce nan ba dadewa ba zai kara tsananin takunkumin tattalin arziki kan kasar Iran, a daidai lokacin da Amurka ke zargin Iran da laifin coge kan batun nukiliya ta hanyar sa'a mai yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 ta kasa da kasa wadda aka cimma domin dakile shirin makaman nukiliya Iran. Iran ta amince da cewa yanzu haka ta tara sinadaran uranium wanda ya wuce adadin yarjejeniyar da aka kayyade mata. Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar a shekarar ta gabata, kuma ta ci gaba da tara sinadarin da ya wuce wanda aka amince mata. A shafin Twitter, Trump ya faɗi cewa tunda dadewa cikin sirri Iran take sa'a ma abin da ya kira yarjejeniyar dala biliyan 150 maras kyau da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da gwamnatin Obama suka amince da ita, wadda ta hada da mayarwa da gwamnatin Iran kudaden a daidai lokacin da aka cimma yarjejeniyar kasa da kasa ta nukiliya da aka samu shekaru 4 da suka gabata. Lokaci na kore makakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa a jam'iyyarta na neman hanyar da wato hadan kai ga 'yan jam'iyyar da ra'ayoyinsu ya bambanta game da salon saka ido akan gwamnatin Trump da sauran wasu kudurori da za su shafi kudin da za a kashe kan tsaro da kuma batun bakin haure. An shirya majalisar wakilai za ta fara hutunta na shekara-shekara daga ranar 26 ga watan Yuli, wanda hakan ya bayo shugabannin jam'iyyar Democrat makonni uku kacal su samar da kasafin kudin tsaro, sai kuma wasu kudurori da za su duba damuwar 'yan Democrat akan 'yan matsalar jin kai da ake fuskanta akan iyakar kudancin Amurka. Kudaden da za a kashe kan bakin haure ya hada wato ya haddasa fada tsakanin Pelosi da wasu bangaren jam'iyyarta a watan da ya gabata. 'Yan majalisa hudu na jam'iyyar Democrat masu rajin kawo sauyi da suka hada da Alexandria Ocasio-Cortez ta jihar New York da Ilhan Omar ta jihar Minnesota da Ayanna Pressley ta jihar wato Massachusetts da kuma Rashia Tlaib ta jihar Michigan duk sun kyanin cewa da ƙuri'ar ƙudurin da ya samu nasara a majalisar dokoki, suna masu nuna damuwa cewa ƙudurin na dala biliyan 4.6 na agaji ya baiwa dogarawan iyaka damar cin zarafin bakin haure. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na samun goyon bayan yawancin tsaffin sojojin kasar, inda wata ƙuri'ar jin ra'ayi ke nuna cewa kashi 57 cikin 100 sun amince da hanyar da shugaban yake bi wajen gudanar da al'amuransa a matsayin shugaban sojojin kasa. Kusan mutane 6 cikin 10 sun ce sun amince da shugaban kasa ya yanke hukuncin da ya dace wajen amfani da sojoji, yayin da kashi 48 cikin 100 suka yi imanin Trump ya ƙara ƙarfin dakarun kasar. Ƙuri'ar jin ra'ayin da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar sun ji ra'ayin sama da tsofaffin sojoji 1,200 tsakanin ranar 14 ga watan Mayu da ranar 3 ga watan Yuni, amma sakamakon da yiwuwar kuskure na wajen kashi 4 cikin 100. Shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan Amurka ya gabatar da wani ƙuduri da zai hukunta ƙasar Saudiya kan cin zarafin bil'adama, amma ba zai hana sayar da makamai ga ƙasar ba. James Rich na jam'iyyar Republican daga jihar Idaho ya ce ƙudurin bai daya na sake nazarin kan Saudiya na kiran da a sake yin cikakken nazarin dangantakar Saudiya da Amurka, tare kuma da ladabtar da 'yan gidan sarautar Saudiya kan duk wani saba ma 'yancin ɗan adam da suka yi, ciki har da kisan kai da aka yi wa wani ɗan jarida Jamal Khashoggi, da 'yancin mata da kuma hare-hare ta sama da rundunar haɗin gwiwa ke kaiwa a Yemen wanda ya kashe dubban fararen hula. Ƙudurin ya zayyana batutuwa kamar haka. Majalisar dokoki ta fahimci cewa tun da aka baiwa yariman Saudiya Muhammad bin Salman ikon gudanar da harkoki a matsayin sarki da ƙarfin iko kan harkokin cikin gida da waje, Saudiya ta nuna halaye marasa kyau. Daga ƙarshe, alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewa ma'aikatar shari'ar ƙasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyinta ba, yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a shekara mai zuwa. A watan Yuni, babbar kotun ƙolin ƙasar Amurka ta yanke hukuncin cewa kada a saka tambayar, amma jami'ai sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya lashe takobin cewa yana so a sanya tambayar a ƙidaya ta shekarar 2020. A jiya Talata, alƙalin kotun gundumar birnin New York J.C. Foreman ya ce ma'aikatar shari'a ba ta bayar da dalili ko wani gamshiƙaƙƙen dalili ba da za a ba ta damar sauya tawagar da za ta tunkari wannan matsala ba. Har ila yau, Foreman ya ce dokar kotunan birnin New York ta bayyana cewa ana buƙatar duk lauyan da zai sa wato yake so yayi murabus daga wata ƙara, ana buƙatar sai ya bar ƙwarar hujja, inda daga baya alƙalin zai duba lamarin ya ga ko ya cancanta a bashi wannan dama.
Sarfilo Hassan Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jiya Laraba ne rukunin farko na maniyata aikin hajjin bana daga Najeriya, su 495 suka isa birnin Madina. Shugaban hukumar Alhazan Abdullahi Muktar ya ce hukumar za ta yi tsayin daka wajen sama wa Al-Hassan dukkanin abubuwan da suke bukata ga Saleh Shehu Ashaka dauke da cikakken rahoton
Rukunin farko na Al-Hassan Najeriya na bana sun sauka a Saudiya a Laraban nan 10 ga watan nan na Yuli kamar yadda aka tsara Al-Hassan dai 495 waɗanda mukaddashin shugaban hukumar Al-Hazai Abdullahi Muktar ya dubi shiga su jirgi ya ce hukumar Al-Hassan za ta yi tsayin daka wajen sama mu Al-Hassan duk abin da suke bukata
abin da ya shafi haƙi na Al-Hazai babu shakka ba zan yi kasa a gwiwa akan sa ba kuma shi yasa ko a ma'aikata muka ce haƙin mu shine mu kula da Al-Hazai ba mu je mu yi aikin haji ba mun saba gaba ɗayan mu in mun tafi aikin hajin ake yi wannan na gaji aikin nan akan shi yayana Malam Muhammadu Musa Bello wurin sa naga akwai shekarar da muka je dumu mun sa harami shi yake sa harami da tambaye shi yace to da wanne zai ji da aikin haji ko da tunanin nauyin haƙin amanar mutane da ke kansa wannan maganar da ya ta tsaya mini a rai kusan ce a shekarar sa ta na biyu kenan da na karshe da zai sauka daga shugabancin Allah kuma ne ya zo ya bani wannan dama nace to ma'aikata dole mu zabi cikin biyu wanda yake son ya je aikin haji kawai to ya biya ma kansa dai amma wanda hidiman sa zai je mai Al-Hazai hidima ne shi ne gwamnati za ta dauki nauyin sa kaga ma'aikacin da shi ya saba in ya tafi kawai shi ma ya sa harami ne ya yi aikin haji tare da kowane alhaji in ya so ya kana alhaji ya je ya karatar da kansa yanzu aka zo aka ce masa ya je kula da aikin haji ne kaga shi ma zai kalle ni a matsayin mahago ne
jami'in kula da tarbar Al-Hazan a Madina Muhammadu Gire ya tabbatar da kammala shirye-shiryen tarbar Al-Hazan da kai su masaukan su
a cikin abubuwan da muke dan samu matsaloli tsoffin Al-Hazai in suka zo airport sai su dauka abin da yake tafiya shekara biyu uku har wata kila goma shine ake yi a bana saboda haka muna so mu ja hankalin su abubuwan yana canjawa yanzu in mutun ya isa Saudiya ko baya magana in an karbi passport din sa in suka yi scanning an san wani gida Al-Hajji zai tafi Makka zai tafi Madina zai tafi accommodation din da za shi duk yana cikin passport na shi
ita ma jami'ar kula da ingancin abincin Al-Hazai Hajjia Ramatu Jafar Isa ta ce an dau matakan dafa mu Al-Hazan abinci mai tsafta da sanya kuzari
zamu je har kitchen zamu je mu inspecting daga can inda ake girki din mu tabbatar komai yayi su maganar tsafta su maganar yawan abincin sun tabbatar abin da aka ba su yawan alasun da aka ba su za su iya cewa ko wanne ke tara da sauran su a kitchen din abincin da kuma inda za su kasa a mota ina aka samu sababbi aka ga masu gane aka su kware ta ga miya ta bare haka da sauran su su saba harka da irin miya mai yauki haka da sauran su ba aka sirba a kwano su a silin din shi aka irin da kamar yadda ake silin leda ko da gargada ko maganar su ba su dai da gargada sosai amma dai maganar yawo haka a cikin mota abin ba zai bare ba ko me zai taho daidai
wannan ya nuna an kaddamar da fara jigilan Al-Hazan ta bana da adadin su zai kai kimanin 65,000 Saleh Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
Assalatu As-salatu khairun minan nawmi As-salatu
To madalla a gaida Saleh Shehu Ashaka Yayin da kasar Faransa ta bada sanarwar shirin fara kwashe sojojin ta daga sansanin madama dake kan iyakar Niger da Libya Hukumomin tsaro a Jamhuriyar Niger sun danganta wannan mataki da yanayin tabarbarewar tsaro da ake ciki a kasar Mali. Amma ministan tsaro Kallamun Tari ya ce babu wata fargaba gaba da matakin janye dakarun Faransa daga wannan yankin wanda a cewar shi tun kafin nan ma ke karkashin kulawar sojojin yankin Sahel ga Sulemi Muni Barma dauke da cikakken rahoton.
Muna labarin wannan niyya ta janye wa'annan sojoji da aka gaji su nan tare da namu su ba da karfi wani waje saboda wa'annan sojoji an kawo su nan yau da yan shekaru don kama muna tsare wannan yanki namu ko da Faransawa sun ka daga sojojin musamman mai wurin suke zaune wurin yanzu abinda muke yi yanzu wanda an muhimmanci shine leko da larwan abin da ke faruwa cikin hamada ta Niger wannan yanzu shine muke nan muna jibi wannan ko ba lalle sai sojin kasa ba ke yin shi ko kuma sai in ce mu patrol da muke yi ta wadatar tunda a kowane lokaci muna patrol nan wajen mun bude sansani na sojoji na jesanka wa'anda ke ke patrouille cikin wannan waje da ƴan Niger da ƴan Chad duk suna wannan wuri kenan ba mu da wani dogon hulgaba a wannan yankin matsalar da ke da kai inda sun ka koma yanzu cikin ƙasar Mali yayi kimanin tuwo a ƙwariya aski inda Faransan din sun ka koma yanzu cikin ƙasar Mali ne wannan yanki na Lipta ko Gurma tun ne Mali take da matsala kamar wadda ba a zato wannan matsala ita ce ta shiga cikin Burkina Faso ita ce kasan takai da ne ba ma Niger kadai ba
wato komawar su kenan kasar Mali ga dangadan zai fi tasiri kenan a yakin da kasashen Sahel ke yi da kungiyoyin ta'addanci
haka muke gani tunda can inda sun ka baro nace maka aikin ba hikarin mu ba muna yin shi kuma babu wata matsala wadda kake jin tunda kuna sauraron abin da ke zuwa yana dawowa baka jin matsala can iyakar mu da Liyi kamar iya da matsala da take da kwanan cikin iyakar mu da Mali cikin Lipta ko Gurma ko kuma tsakan Mali suka goshi sun ka koma goshi cikin kasar Mopti ne Mopti ko tsakan Mali ne can ake da matsala tun nake da hwadace tsakanin kabiloli can nake da sace-sacen mutane can nake da hare-hare da ƴan tawaye ke kaiwa
yanzu kenan sojojin Niger ne suka kafa sansani a can Madamar
waɗannan farsa da kake ji ƴan kalilan ne ɗin abin kamanta su ne da mutanen ƴan kalilan ne da tashiman ne ya zo ya suka bazi Niger da bazi jamhuriya da tashiman ne ya zo ya zauna saboda hali ne da a gare su shi ne ke kawo wannan abubuwa kuma da yake bayan ƙasa ba ne soja ɗaya soja biyu goma ɗin an ka gani wanda ba ƴan ƙasa ba ana ɗauka shi wani abu mai yawa alhali mu ke da runzunan sojoji da dama ɗaruruwa da matansu da iyalinsu da a cikin garin Madama.
To, ministan tsaron jamhuriyar Niger kenan aka ji kalamin tare. A shirinmu na hantsi kuma za a ji wannan.
Ya ɗauki mazaje, ya ɗauki injiniyoyi ba injiniyoyi ba. Amma wayancan da ake cewa gashi-gashi, wallahi akwai waɗanda suke wa Boko Haram zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane.
To, sai a bi mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:18 na dare ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba. Ku da ma tambaya nike da. Ku da ma tambaya nike da.
Akwai abubuwa guda uku da ya sunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yanda police ta yi aikinsu a lokacin, na uku shine yana neman gafara don an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likitiya a babban asibitin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. Wanda ke zargin cewa an yi wa danta kurma dan shekaru 6 fyaɗe da gasa masa yakuba makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje maka kuma yi alƙawarin dorawa inda muka tsaya a bayanin nata sai dai baya ta haihu inda a ƙarshen mako aka yi ta yaya ta faifan bidiyo da aka nada inda wani dan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa a majalisar dattijan Najeriya Ilesha Abbo ya rika kaurawa wata mace mari Wannan batu ya dauki hankalin ƴan Najeriya da kuma kai ga daukar matakai daban-daban. To sabili da haka za a bi mu bashin don bin diddigin wannan batun da dumudumin shi. Shirin domin iyali ya tattauna da waɗansu mata ƴan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Huraira Musa wanda take zauna a birnin New York. Na kuma fara da neman sanin yadda Madam Helen ta ji da wannan labari sai ta bayyana cewa
wannan ba labari na farko bane da nake ji game da yanda ana cin zarafin mata a Najeriya. Na yi bakin ciki because akwai abubuwa guda uku da ya kunsa a cikin wannan abu da ya faru. Na farko shi senator, na biyu yanda police ta yi aikinsu a lokacin, sannan na uku shine ko da shike shi senator din ya zo ya fita ya nemi gafara akwai damuwa wurin aure na ba wai ba na so ya nemi gafara ba amma yana neman gafara don an kama shi ne ko lalle a cikin zuci ne to wannan abu shine ya dame ni sosai
to Hajiya Hurairu ke kuma me kika ji da kika fara jin wannan labarin ko kuma kika fara ganin bidiyon
Dace tsaya irin bidiyon din da ake turawa a WhatsApp wani lokaci ina gajiya da shi amma wanda ta turo min ta san cewa in ta turo min wani abu abun wasa bane sai na gobe ni abun mamaki ne kama ni ban ma iya rutuba kina ba kan kallo nake ce wannan ne sanata at the same time kin sani abubuwan da ake mamata yanda su Helen ta ce a Najeriya ko kuma a Afrika gaba daya gaskiya bai kamata ba amma na dauka a cikin gida ake wannan amma a ce har ka je wajen kasuwancin inda mutane ke aiki ka ce zaka ci ma mutum mutunci kuma ka dauko ka yuzin mulkin ka ne ka ce zaka kama a dauki yarinya a fitar da ita sannan kuma ni da ƙara bani disappointment wai har ma ana bashi time ya zo ya apologize kamar yadda sister Helen ta ce yes it's okay ya apologize amma ma wa ma in ba da lalaci bane da aka dauke ba a daraja mata ba ya za a ce ma wai wannan mutumin yau bai resign ba ai wannan cin mutuncin yayi wa wannan ma ba wani need to me abinda zai zo ya ce wai a bada ya bada hakuri a bashi ya ci gaba da mulkin nan sai dai in an ce mana mu kan an confirming cewa ba a girmama mata kuma ba a damu da darajar mata ba
yawa to malama Helen kina gani menene yasa wannan lamarin ya dauki hankalin al'umma don ya shafi mata ne ko kuma don wanda ya aikata wannan yana matsayin senator ne kamar yadda ita Hajiya Hurairu take ba da shawara kamata yayi a ce ya aje aiki amma a ganin ku wannan ne laifi mafi muni da shugabannin siyasa suka yi a Najeriya da suke rike da mukaman su har yanzu
dalilin da yasa ina ganin wannan abun ta dau wannan matsayi wato mutane da dama suna sa baki na farko social media don video din ya fito mutane sun gani so ko yana sa baki sannan na biyu wani tambaya da nake da shi shine wannan abun da ake yi wato wannan maganganu da ake yi ba don siyasa bane don in kin lura senator nan ba na farko bane in fa abun da a kowayen da sun yi abu mummunan abubuwa da ya fi nashi da ba a tsaya an yi bincike an horar da mutane na tuna shekaru da dama da suka wuce akwai wani da yana ya ci zarafin wata yarinya mai shekara 13 senator ne mata a lokacin sun yi protesting ba wai duka ya yi mata ba ne mata sun yi protesting a lokacin aka yi ta bincike aka yi ta maganganu me ya faru ba abin da ya faru shi wannan Elisha Abdu abin da yayi ba kyau ina so a gane duka da ima matan nan bai kamata ba domin shi mutum ne da aka zaba yana representing kamar yadda ita Hajiya ta faɗa yana representing ba ma mutanen sa kawai ba but Najeriya gaba daya kin gane halin da yayi nuna ba halin kirki bane wannan bai nuna halin kirki ba sam kuma shi matashi ne da ya kamata muna no kokori matasa su karbi mulki don lokacin su ne yanzu bai nuna halin kirki ma matasa ba ko kuwa bai nuna gurbi mai kyau ma matasa ba amma a gani na akwai damuwa a Najeriya akwai mutane da dama shugabannin mu da dama da suke cin zarafin mata kuma cin zarafin mata da ake yi akwai na duka akwai wanda suna lalata da ƴan mata da dama akwai wanda suke abubuwa da dama ma yara ba ma manyan mata ba kamar yadda muka gani a wannan bidiyo domin banda duka din ku duba su waye ne suke aiki a wannan toy store ba mata bane ake amfani da su kuma shi Elisha iyalinsa a gida idan kun bincika matan shi ta sha wahala a lokacin campaign tara mutane yin magana ga mutane a zabe shi da zaran ya iso nan Abuja a wannan matsayi ya zo yana fitar da wayansu ƴan mata tambayan shine irin abubuwa da yake da ƴan matan nan kudin da yake kashewa kan ƴan matan nan yana yin haka a gida so abun na da yawa shugabannin mu maza a society din mu sun dauki shekaru da dama suna cin zarafi ba wanda yake yin magana sai yanzu na fito yana da kyau an fito amma dai ina fata sauran shugabannin da suke ji in akwai wani shugaba da yayi wani abu da ba kyau ina fata ba shi Abdu kawai za a horar da shi ba duk shugabannin leaders namu su ma horar da su
to Hajji Haure da akwai lokacin da kike gani za a iya kaiwa kasashen mu masu tasowa musamman a Najeriya da muke magana akai yanzu dinnan da za a kai ga lokacin da shugabannin siyasa za su zama gurbi kamar yadda a nan Amurka za a ce in kana shugabana dole halinka ya tunawa domin in kana matsayin shugabanci ko da menene ake a ƙasar nan kowa zai yi amma ba in kai kana shugaba ba akwai lokacin da za mu kai haka
kin san abubuwan da ke faruwa a nan ki ga cewa in kai politician ne kafa-kafa kake ma ka kama ka da wani laifi dan in aka kama ka kasan cewa ma ba za ka kwana a wannan matsayin ba me yasa muke da wannan power a nan dan muna da abun hannunmu kin gane ku the only reason da ake wa'annan cutan matan da ake a Najeriya duk ba su da abun hannunsu ne ba a ba su rights ɗinsu ba rights da Najeriya mata da matasa suka gane darajar ƙuri'arsu suka nuna ma waɗannan politicians din nan su suke sa su office randa suka gane wannan Sister Grace ranan politicians za su fara koyon hankali so ni kuma ina gani with social media da kuma yanzu awareness da ke faruwa akan matasa da kuma yanda mata yanzu kungiyoyi mata daban-daban da suke tayarwa suna magana da sauran matan cewa gashi abinda ake muka ku yadda ku bude ku yi maganan ku da sauran su ke kai daga nan Michi movement shi ma ya shiga har zuwa Najeriya sannan kuma yanzu matasa maza da suke so su ma irin not too young to run su ma sun fara ganewa su ma ga yadda za su yi kulki kansu sun fara gane cewa ƙuri'arsu ita ce bakin su
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji yadda bakin namu ke ganin tasirin dokar ba matasa dama su rike madafin iko a Najeriya yanzu a madadin bakin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zauna a nan Amurka da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to madalla yanzu ga Sarfili nan ya dawo mana da labarai amma a takaice
To a takaice daula jiya Laraba sakataren ma'aikatar kwarugo ta Amurka Alexander Acosta ya kare matakin da ya dauka sama da shekaru 10 da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya inda ya amince da wani saukakken hukuncin kotu ga hamshakin mai kudin nan Jeffrey Epstein wanda aka zarga da laifin safarar kananan yara don lalata Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce nan ba dadewa ba zai ƙara tsananin takunkumin tattalin arziki kan ƙasar Iran a daidai lokacin da Amurka ke zargin Iran da laifin coge kan batun nukiliya ta hanyar sa'a mai yarjejeniyar nukiliya ta 2015 ta ƙasa da ƙasa wadda aka cimma domin daƙile shirin makaman nukiliya ta Iran. Iran ta amince da cewa yanzu haka ta tara sinadarin uranium wanda ya wuce adadin da yarjejeniya ta ƙayyade mata. Trump ya janye Amurka daga yarjejeniya a shekarar ta gabata kuma ta ci gaba da tara sinadarin da ya wuce wanda aka amince mata. Lokaci na kware ma kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa a jam'iyyarta.
To a gaishe ka masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarkilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim ke cewa sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Salam.